بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام سلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منعم الله تبارك وتعالى بجاد سيك داود موانا الدرسي نا القرآن من جرمة منع تكين سورة الأنفال ومفوش الوارد منع كان آية 40 وما يو بقي نيكو ko shi da ne bakwai ga watan Ramadan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a 1446. Kafin mu ci gaba akan maganar baitul mali, akwai tambayoyi da za mu amsa insha Allah. Wannan yana cewa assalamu alaikum, malam yaya ibada? Allah ya sami karbabben, Allah ya sami karbabbe, Allah ya ji kan iyayenmu da rahama. Amin malam. Malam, dan Allah ina roƙon a taya ni da addu'a ne. Ni matashi ne, idan na fara sana'a ƙarshe sai abin ya gagara. Taya ni da addu'a Allah ya bani sana'a mai albarka. Na gode. To, muna maka addu'a, ubangiji Allah ya kawo sana'a mai albarka, kuma baka aikin yi wanda zai zama mai albarka. Amma albarka tana samuwa ne a yadda mai aiki yake gudanar da aikinsa. Komin kyawun aikin an baka shi, komin kyawun sana'a baka riƙe gaskiya ka yi ta yadda ya kamata ba, ba za ta yi albarka ba. Saboda haka kuma addu'a ba za ta canza abin da kake shukawa a cikin sana'ar ta fitar da kai ba. Dole kila cikin lalacewar abubuwan mai yiwa ko kana da hannu a ciki ba a sani ba, domin wani da kansa yake lalata sana'ar shi. Misali, yanzu zan ba ku da waɗanda sana'o'insu suna buƙatar lokaci, ma'ana sana'o'insu suna amfani da taya, kuma suna amfani da amana da kuma gaskiya. To, idan aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan, misali sana'ar nan an sa mata lokaci, an baka aiki ne za ka yi, ka ba wa wanda ya baka aiki lokaci, ya zo baka cika lokacin ba, to ka fara samun tasgaro a kan sana'arka kenan. Na biyu, da ka zo yin abin baka tsare amana ba, wala Allah ka ha'ince shi a ciki, ka samu tasgaro. Na uku, ai na biyu, na uku, mu'amalar da aka yi da kai baka yi gaskiya ba, shi kenan duk sana'arka ka wargaza ta yanzu, ba yadda za a yi ta tafi, saboda ka lalata komai. Shi yasa alƙawari a cikin kasuwanci, Allah ya magana cikin suratul Nahl, amana ya yi magana a kanta cikin kasuwanci, gaskiya ya yi abin nan ɗinsu duka. To, idan mutum wanda kuke mu'amalar da shi a kan sana'arka ya rasa ɗaya daga ciki, to yana da wahala ka samu cin albarka a kan kasuwar. Misali, a ce maka yanzu an baka aiki dai misali mai kayan yana son kayan sa ko 15 ga wata haka kuka yi da shi to amma yazo 15 baka gama ba yazo 16 baka gama ba yazo 14 ayi 17 baka gama ba kuma kai kai alkawari to shi gobe idan ya ga wani zai kawo maka aiki ma tukunna ba wai shi ya kawo maka ba wani ma in zai kawo ma zai hana shi saboda ba ka da alkawari da yawa mutane ba su gane wannan ba a sana'o'insu suke kashe kansu da kansu ko kuma yanzu an ce za ka sayi wani abu ko gyara kake za a sayi wani karfe za a sa ko wani abu mai kama da haka bisa amana ya baka kuɗi amma ka sa masa wanda ba shi ba kaga baka da amana wannan idan ya gane ka gobe kafin ka ce wani abu idan yana da abokai waɗanda suke da irin wannan harkar zai tallata kama a matsayin mara gaskiya mara amana kuma ba za a kawo ma ba dole komai ya lalace haka abin yake haka yanzu da za a zo a yi ciniki a gurin ka na wani kaya ya ba da rabin kuɗi kuma gobe zai dawo misali ya cika ta bayan ya tafi sai wani mai kuɗi a hannu ya zo sai kuma ka sai da kaya gobe kuma gashi lokacin ya yi ya dawo ba kayan ba kuma kuɗinsa ba zai taɓa kaiwa labari mai kyau a kanka ba so masu sana'a akwai abubuwa da Allah ya ce a yi su a cikin sana'o'i su suke jawo albarkar in ka tsare su ne sai Allah ya sa albarkar in baka tsare su ba duk sallar ka Allah zai janye albarkar sana'ar duk sallar da kake saboda ba ka da alkawari akai kuma ba ka da amana ba ka cika alkawari kuma ba ka da gaskiya akan mu'amala dan haka ba za ka taɓa samun ci gaba ba akwai wanda su kuma kashe kansu suke da kansu ta hanyar cika rashin cika alkawari misali yanzu za ka samu mutane da yawa kowa yana burin zai yi ɗinkin sallah watakila kun yi da shi ya baka kuɗi ya yi komai amma za a yi sallah da kayan ya zo shi 25 ga wata ba ma yanka yadin ba kawai da kayan ya dama ka tara ma kanka gajiya 26 babu ba a yanka ba 27 ba a yanka ba har aka kai 29 sai ya ɗebe ƙauna kaga watakila shi kan daren Lailatul Qadr ma in baka yi sa'a kana ta cin addu'o'insa dan ka zalunce shi ba mamaki saboda baka masa daidai ba ko kuma irin addu'o'in da za a yi a wajen idi kowa ya sa sabuwar riga shi yanzu haushinka yake ji har filin idi har inda yake ban kwana da mala'iku ku je an gafarta muku to kai yanzu baka cikin wanda zai yi fatan a gafarta maka sai ya sana'ar ka za ta kirki to sai kun tsare sai kun tsaya duk ɗabi'un nan da Allah ya koya muku na amana da gaskiya da cika alkawari sai kun tsare su sannan Allah tabaraka wa ta'ala sai taimake ka akan al'amari sai ya saka maka albarka amma kai da kanka ne wani lokacin kuke rusa ga wani shi ma sai Allah ya ƙara wa malam lafiya amin Allah ya karbi ibadunmu amin ina roƙon addu'a wajen malam da sauran al'ummar musulmi muna yin noman rani ne to muna fatan Allah ya sanya albarka a ciki ya kuma ƙare mu da shiriya ko daga ina ganin dai ya kuma kare mu ne ina jin daga dukkan sharri amin mu muna addu'a masu noman rani ni ma ina noman rani ai yanzu ma na gama magana da mutanen da suke jeje saboda haka muna roƙon Allah ya sa mana albarka tun daga wani ɗan uwa yanzu ya turo a yi addu'a mu ba muna fatan Allah ya sa mana albarka a noman da za mu yi na ranin amma dai ta yi da kyau kam gaskiya Eh, alhamdulillah. Ba dai muna jiran mu ga ƙarshe ayar ka. Za mu je mu kwashi falalar Ubangiji. Ka ji wani shi kuma kai ba ka da aiki sai dai ka jira ba ka har yau. Ai ina ga kana neman shiriri ta ga wannan. Kawai kana jiran abin nan ba shi ba. Ai miƙewa za ka yi. Ga tsaya kana jiran da ka wallahi. Mu ba mu tsaya muna jiran ta ba. Kar ka tsaya wai ka ce ita za ka jira. Kai ma ka cire kawai. Shi ne ko ba haka ba ne. Yawa amma kana jiran zakka ina. Sai an kirga goma a baka ɗaya ai ina bai yi ba ko ba haka ba ne na ga kowa ya miƙe wallahi yawwa Allah ba da sa'a kuma wallahi shi Allah a shirye yake kana yi wallahi zai maka wallahi Allah sai dai kam na san dole kana buƙatar wasu ɗan kuɗi shi ne wataƙila inda gizon zai yi saƙa. Shi ne matsalar a taiki a wane ne kuma a wannan gabar ɗazu muna magana cewa amfani ya sauka kayan abinci wannan abu ne wanda ake so ya sauka ko ba haka ba idan wani ya siya ya koyi don ya tsada to ya saukan dai ake so sai dai ya yi haƙuri yawwa amma ko wasu abubuwa kuma da ake da hasashensu ko dai bai sa ake tashi guwa da wasu abubuwa saboda kada a karya mana kuma manoma ko ba haka ba ina jin ba ku gane abin da nake nufi ba na'am so idan ana da wani manufa ana shigowa da shi ne saboda arewacin har yanzu dan sun yi noma kuma su sake karyewa to wannan wata matsala ce wanda kuma ba ma santa akwai wannan kasan manufofi suna da yawa wanda ake da shi a kan wannan tsukin namu ba sa ƙaunar mu ba ƙaunar mu suke ba kawai dai dan bayar da suka iya ne ba dama a raba amma kam wasu manufofin ba su da kyau sai dai Allah ya kwace mu wannan ya ce da fatan malam zai sha ruwa lafiya ina fatan Allah ya ƙara wa malam wato takawa amin tare da kai malam tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda ya farka da asuba cikin janaba sannan kuma babu ruwan da zai yi wanka kuma ga azumi to malam idan ya yi taimama ya yi sallar asuba ta wadatar masa ba sai ya sake wani wanka ba bayan gari ya waye to ai wannan ina ga kamar samburar ta yi yawa samburar za ta yi yawa ita ce mama kawai tana ba da halarcin ka yi salla ne da janaba amma ba ta ɗauke maka janabar ba wankan shi yake ɗauke janaba saboda haka kuma an maka wannan alfarmar idan babu ruwa ko kuma da ruwa za ka cutu ko kuma ba ka da lafiya in kai amfani da ruwa ciwon zai sake tashi to sai aka ce ka yi taimama kafin a ɗumama ruwa ka yi wanka idan har lokaci zai wuce wannan alfarmar musulunci ya maka bai maka alfarmar in kai taimama ya ɗauki janaba ba bai maka wannan alfarmar ba ya maka alfarmar lokacin da in lokaci zai wuce ka yi taimama ka yi sallah kuma idan an samu ruwa sai ka yi wanka saboda sallolinka na gaba an gane don haka ba ta isar maka ba akan wanka ita taimama ta isar maka ne kadai akan sallah yace Allah ya taimake mu baki daya amma dai sai kai wanka na gode yawa malam me hukuncin koran yara a sahun gaba ko da yaran sun riga zuwa masallaci to ita yi wannan tambayar wataƙila akwai wani ɗan abu a ciki wanda bai yiwa ya zo da yaron su kuma an fitar da shi yanzu yana son ya samu martani wanda watakila ka san wasu tambayoyin malam makalewa ake da su sai a yi kokarin kuma a samu wani tawagu duk dai bukatar mu gyara ne ba ma son wai a samu wani a tsangwame shi ko a hantare shi wannan ba shi bane manufar mu shawara ce zan bayar ba za mu hukunta wanda ya fitar da yaron ba don watakila ya fitar da shi da kyakkyawar niyya mai yiwa ba wulakanci ba ne ba kuma cin mutunci ba ne ba so yake kori yaron ba watakila da kyakkyawar manufa ya yi da irin niyyarsa kuma da niyyarsa Allah zai masa hukunci wannan shi ne to amma muna ba da shawara idan an zo da yara wani lokaci abin da ake yi shi ne sai a kore yara duk a tara su a baya sai ku tsaya a can shi kuma yaro da yaro ba su taɓa zama a guri ɗaya ɗaya bai taɓa ɗaya ba to sai su hana ku sallar ma ku ji daɗinta daga taron kun tara su sun huɗu ko sun biyar to ɗaya zai mutsiri ɗaya idan ɗaya mutsiri ɗaya kuma zai ce ka mutsire ni na mutsire ka to shikenan sai a fara duka daga nan sai masallaci ya ɗauki kuka to wannan laifin ku ne da kuka tara su a baya duka abinda za ku yi shi ne ku raba su a tsakanin idan wannan yana tsaye a nan sai wannan babban ya tsaya a nan sai a saka wancan a can ba wanda aka fitar kuma ba za su samu damar fitinin ba dole za su nutsu tunda suna tsakanin ku amma duk kun ware su kun kai su yara ne duka a baya ko kuma manyan kun yi gaba to ba wanda kuma zai hana su tsokana tunda shi yanzu sallar ma ana zuwa da shi dan ya koya ne ya kuma saba ba wai ma sallar wajibi bane a kansa ba ruwansa dan yayi ihu a cikin sallah ba bai ce masa yayi ba ji ko ya kabi baka yi saka yi wannan fatawar ba ko kuma dan yayi magana ko dan ya fara kuka a cikin masallaci ba bai cewa to ayyuka kai kari ba adile ta kama ka ba wanda zai ga masa wannan kawai ma idan ya ga sallar bata masa ba zai fice fara wasan sa eh shikenan babansa in ya fito ya tsince shi a can shi sallar ma ya gama tasa yayi ko ya riga liman ko ya tsaya ya sai da liman ko duk ba ruwansa ana zuwa da shi dan ya koya ne to idan kun zo da shi sai ku saka shi a tsakani duk sai a rarraba su a tsakanin manya nan daya babba daya can ma haka shikenan sai ya zamanto abin da ya kamata kenan akwai maganar da Annabi ya janni usbiyanakum adil masajid wannan yara ne irin waɗanda a goye suke suna tsara da kila zufa ko zafi ya sa uwar ta goye shi kuma masallacin duka Annabi yana jin kuka ya ce sai ya yunkure na sake karatu sai ya ji kukan yaro to sai ya yanke karatu to sai magana cewa waɗannan irin yaran a nesanta su don yana iya yi wa uwar fitsari yana iya yi mata bayan gida amma irin wannan wanda zai zo shi sai dai in ya mutsu ya kuka watakila amma dai ba zai iya sake fitsari a masallacin ba to kaga wannan ya fara kusa da zama mumayyiz wanda yake iya gane hagun da dama shi wannan za a iya zuwa da shi amma in an zo sai a masa irin wannan tanadin in kun haɗa su a baya to ba za su yi abin nan ba so shawara ce muka bayar ba hukuncin wanda ya kora yanzu muka ambata ba amma wato a daina kore su kawai ana koren su kamar wasu marasa abin nan sai dai a musu wannan tsarin watakila shi ne zai sa a samu sauƙi a ciki wallahu ta'ala a'lam na malam zai karanta mana za mu ci gaba da khiyaratun fi baitul mal wato idan an samu haƙinci a cikin baitul mal me zai biyo baya na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
تبارك وتعالى وعلموا كسن يكو مسلمين أنما غنمتم من شيء دوء أبن نكو كريبة نقديمة نواني أبو تطيب يرقنسا نعلاني دمان دنسا sai kuma zai kurba wani yatama wal masakin kuma abota kusaci wanda masu tafsiri suka ambata ma abota kusaci ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wasallam wal yatama sune marayu wadanda suka rasa iyaye to suna yan yara kanana wal masakin da kuma miskinai sune mabukata wabni sabili da kuma wadanda yake masu matafiya wanda guzurin su ya kare. Idan an kula za a ga dai aya gaba daya ta zo tana magana ne akan taimakawa wasu daga cikin al'umma suna da uzuri wasu kuwa ba uzuri. Allah ne ya zabe su saboda karabarsu da dangantakarsu da manzo Allah aka yi musu wannan. Shi yasa ba malamin tafsiri suka ce hatta gadiyai da fakiransu mazansu da matansu duka za su raba a junansu. Amma kashi na uku zilkur abin nan yatama masaki wabni sabil dukkan su idan an kula larura ce take jawowa sannan a zo a yi musu wani ko kenan baitul mali akwai bukatar ta dauki nauyin raunana akwai kuma bukatar ta dauki nauyin marayu akwai bukatar ta dauki nauyin miskinai akwai bukatar ta dauki nauyin waɗanda suke matafiya gudunarsu ya kare sannan kuma akwai bukatar ta dauki nauyin al'ummar musulmai ta hanyar yi musu waɗancan abubuwa da muka ambata a jiya maganar lafiya kiwon lafiyarsu maganar ilmantar da su da 'ya'yansu maganar sawa musu ruwan sha ta hanyar dukiyar baitul mal maganar sama musu wutar lantarki a irin wannan zamani ta hanyar baitul mal maganar ma cewa abinan communication zai iya cewa haikar su shafi harkar muwasalat duk waɗannan ya kamata a ce gwamnati tana kula da su. Idan ta ɗauke ma mutum lafiya ta ɗauke masa ilimin 'ya'yansa ko sannan ta ba shi ruwan sha ta sama masa wutar lantarki to inda ya ba rago ba ne shi ma zai iya riƙe kansa. Waɗannan abubuwa guda huɗu a samar maka da su free wato lafiyarka free iliminka free ruwan da za ka sha free sannan kuma wutar lantarki free. To ai kaga baitul mali ta yi aiki kuma ta sauke wani nauyi wasu abubuwa kuma da kai za ka yi su to sai ka ci gaba da fafutuka ko kamar irin su gida-gida su wane ne da sauransu waɗannan kai za ka shiga fafutuka da kansu. Amma shi Sayyidina Umar banda waɗancan idan kuma ya saka mutum aiki to yakan kalli abin da zai masa sutura yakan kalli abin da zai ci da 'ya'yansa yakan kalli kuma wato inda zai zauna yakan kalli kuma abin da zai hau ya je wajen aiki duka a cikin baitul mali ake yi wannan. Ma'aikata kamar a siya musu motar ɗaukar su ko wasu abubuwa tunda shi tana da raƙumai yake a wancan lokaci. To ko ba komai dai idan an fahimci baitul mali ta zo ne don maslahar al'umma wato don al'umma su samu abin da kuma mun kirga wurare da za a iya samun kuɗaɗen da za su shiga ma wato baitul mali. To sai abinda kuma malamai suke ganin cewa khiyana fi baitul mali yawanci idan mutum ya sata daga baitul mali wato ya saci dukiya ba a kiransa da hukuncin ɓarawo kai tsaye irin wanda ya je ya fasa guri ya shiga ya sata su ba haka ake ɗaukansu ba ana ɗaukansu ne mahaɗinta ne wato shi yasa aka ce khiyanatu baitul mal ha'incin da ake a cikin baitul mal ko kuma a ce cin amana da ake saboda duk wanda aka ɗauki baitul mal aka bashi ya zamanto shi ne mai kula da ita shi ne koga kwata-kwata to babu shakka wannan an ɗauki amanar rayuwar al'umma ne aka miƙa masa domin kuɗin baitul mal kuɗi ne wanda suke tallafa rayuwar al'umma. Rayuwar al'umma kuma har mai wadata yana ciki har wanda ba shi da shi yana ciki saboda dukiya ce ta gwamnati dukiya ce ta al'umma dan haka mai kudi zai amfana da ita dan za a yi asibiti, mai kudi zai amfana da ita dan za a yi makaranta, mai kudi zai amfana da ita dan za a yi hanya, mai kudi zai amfana da ita domin za a yi abin nan wutar lantarki da dai sauran abubuwa, ba talaka ne kadai yake amfani da ita ba. To shi yasa wanda aka saka shi ya zamanto a wannan gurin, to babu shakka amanar matalauci da amanar maraya da amanar mai wadata da amanar ma'aikata da amanar ma waɗanda ba su da lafiya dukka ta tattaru akan baitul mal. Shi yasa adalci a cikin ta babban hatsari ne. Shi yasa malamai suka ce baitul mal milkun nas ko milkun umma, wato baitul mali mallakar al'umma ce, walaysa milkan li fi'atin minan nas, baitul mali ba mallakar wasu bangare bane daga cikin mutane. Idan kawai an tsora ku, an tsora ku aiki ne a gurin, kuma biyan ku za a yi kuma daga baitul mali, ma'aikata za a biya su daga wannan, talakawa za a yi musu aikin da zai amfane su daga wannan gurin. Wal qa'imuna 'alayha, kuma masu aiki a kanta ba su ne suka mallake ta ba, innama hum umana, su kawai amintattu ne da aka aminta da su aka tura su. To idan an aminta da kai aka baka kuɗi, to idan baka isar da kuɗin yadda ya kamata ba, to za a tuhume ka ne da cin amana, amma ba da nufin wajewan kayi sata ba. Shi yasa su za ka ga hukuncinsu ba na yanke hannu ba ne, kamar yadda ake yi wa ɓarawo. Su idan an kama su shi ne a ƙwace abin da suka kwasa daga baitul mal, a dawo da shi cikin baitul mal a yi ma al'umma aiki, sannan alƙali ya kalli abin da ya kamata ya yi musu. Wannan kuma ya koma babin alƙali, bayan an ƙwace dukiyar a dawo da ita baitul mal, idan ya salwantar da ita ana tilasta mishi a musulunci ya biya, saboda ba wanda zai iya gaban kansa ya ce kawai ya yafe. An gane, kamar yadda Sayyidina Umar sun yi waɗannan abubuwa ba kawai gaban kai ake, a dawo da ita. An gane, wani ba zai buga ƙirji ba kawai ya ce ya yafe, kamar yadda ake yi yanzu an kama wasu sun haɗinci baitul mali ta gwamnati, sun yi sata, sun yi komai, an kai su kotu, kotu ta gama bincike har ta musu hukunci, sannan wani ya saka tabarau ɗinsa ya ce ya yafe musu. Sai kaga akwai sauran aiki, yanzu duk nau'o'in mutanen nan da muka lissafa ba a dawo musu da kuɗin ba, kuma an ce an yafe. Kai kadai ne madadin talakawan Najeriya, kai kadai ne madadin ma'aikatan Najeriya, kai kadai ne madadin alƙalan Najeriya, kai kadai ne a madadin da malamai da talakawa da ma'aikatan gwamnati, duk ka shafe su, haƙƙinsu ka ce ka salwantar da shi. Su umana ne, an gane ko? Shi yasa ya ce wa tahsilihi wa sarfihi li ahlihi, samar da kuɗin da sarrafa kuɗin baitul mal na ahalin baitul mal ɗin, ahalin baitul mal kuma al'umma ce gaba ɗaya. To daga kuɗin ta ne da yadda za a yi kaza, da yadda za a yi komai, ba wai wani mutum ne kawai zai tsaya ya ce ya yi abin da ya ga dama ba. Ba mu san yadda abubuwa suke tafiya ba, misali a harkar baitul mal ta wannan zamanin ba mu sani ba. Wala Allah shi da a bisa dokokin ƙasa da suka saka ma kansu, shi karan kansa wanda yake dilin da ita yake jagorancinta da ma'aikatansa a ƙasa, wala Allah kowa doka ta ba shi iya limit na haƙƙinsa, watakila don ni ban sani ba. Haka kuma ra'isul wilaya ko ra'isul bi'a, shugaban ƙasa da 'yan majalisu da gwamnoni, duka wala Allah doka ta ba su limit ɗinsu na haƙƙinsu a cikin baitul mal. Don ina jin ba dai kawai kowa kwasa zai yi yadda ya ga dama ba, na fi tsammanin ko da wannan tsarin ba tsarin Allah ba ne da aka yi shi, amma zan fi tsammanin zai zai kayyade haƙƙin gwamna, haƙƙin ɗan majalisa, haƙƙin shugaban ƙasa, haƙƙin ministoci. Na fi tsammanin za a yi haka, duk da dai ni ba sani ne ba. Ba za a bari haka kawai kowa ya zai tsoma hannun sa ya kwasa ba. Saboda kowa yana da haƙƙi a ciki. Wanda yake aiki a gurin za a ba shi gwargwadon haƙƙinsa. Waɗanda baya aiki a gurin kuma yana da haƙƙi na a yi masa waɗancan abubuwa, ilimi free, a wane ne free, kaza da kaza, duka da kuɗin za a yi. Na fi tsammanin kila abin ya tafi a haka. Shi ya sa a musulunci ya ce fala yahillu li ahadin an ya'tadi alayhi, baya halatta ga wani mutum dan yana aiki a baitul mal ta ƙasa ko ta jiha ko ta local government ya iya yin shishigin da ya ga dama akan kuɗin. Misali a cikin musulunci babu daman yi wannan, dole yana da limit, idan ya wuce limit ɗinsa za a hukunta shi. An gane? Haka akwai wasu wanda ake kiransu makkas, masu tattara ribano, masu tattara haraji, su ma annabi ya yi magana a kansu, wanda za a tura shi ko ya tsare hanya ko wani abu, ko kuma ya taro zakka ko ya karko wani abu wanda baitul mal za ta amfana. Shi ma yana da nasu haƙƙoƙin da kila wani abu da za a iya masa na percentage ko wani abu mai kama da haka. Duka in za a bi tsarin musulunci ya yi yadda ya tsara, yadda kuma za a raba wannan dukiya. Amma baya halatta ga wani mutum ɗaya ta'addanci ya yi gaban kansa, ya kamfaci abin da yake son ya kamfata a baitul mali, kawai sai a sa masa hannu ya yi gaba. Ba yi da wannan haƙƙin, babu wani mutum ɗaya da yake da wannan haƙƙin. Tunda wal malu lil amma, dukiya gaba ɗaya ta al'umma ce. Aw ya'khudha minhu ma la yastahiqu, ko kuma ya ɗebi wani abin da bai cancanta ba a ciki, ba haƙƙinsa ba ne kuma ya kamfata. Na'am. Wa law farada wujud, da misali za a ce bisa ga kaddarawa a samu wani man yaghlud minhu, wanda zai ɓoye wani abu daga baitul mali ya ɗauka, saboda matsayinsa a cikin baitul mali ya ɗauka ba haƙƙinsa ba ne. Wa ya'tadi, kuma ya shishigi. To ya'tadi magalla, ranar tashin alƙiyama zai zo da wannan abu. Fa inna zalika, malai ce haka, la yabiu, baya halatta a gare shi, kuma baya halatta musharakatuhu fi hadha dhanb al'azim, baya halatta kuma ai musharaka da shi. Misali bisa ga kaddarawa, kai ne headin a baitul mal, sai kuma wanda yake sama da kai, waye yake sama da kai a ka'idar tsari, misali wanda yake sama da kai, ko dan shi ya naɗa ka aikin gurin, ko dan shi ya kawo ka, kawai sai ya ce to a ware kuɗi kaza, sai ya kawo takarda kuma ya ce kai sani, shi ne musharakatuhu, za ka yi musharaka da shi, baya halatta kai wannan. Gara su kwaɓe ka kawai a kan matsayin ya fi ma sauƙi. Ko kana ganin bai fi ma sauƙi ba? A to ya kai ba shi ba ne a nan. Shi wanda yake wannan matsayin muke magana. Ai gara a ce an tuɓe ka da kai wannan musharakar, ka sa hannu a kan abin da ba haƙƙi ba ne, ka san ba haƙƙi ba ne, kawai ka saka hannu ka yi musharaka. Shi ya sa ya ce la yabiu musharakatuhu fi hadha dhanb, baya halatta ka yi musharaka, ka haɗa kai da shi a cikin wannan zunubi mai girma. Walau jaza, koda wanda ya naɗa kad nan ya halatta cewa ya ce ka yi, to za ka zama nahabul mal, malin daula, wato yanzu kamar kai ɗan fashin dukiyar al'umma ne. Kamar da kai aka sa aka kwace dukiyar al'umma aka yi wani abu da ita. Har karfa tana da zafi. Ni ma bayar da na iya ne, kuma dole in fara. Yawa in ma mai za ka fara ka fara. An gane ko? Saboda haka ko da na hedin ɗinka wanda yake sama da kai ya ce sa hannu kawai ba wani abu, ba za mu tuhume ka ba, ba abin da za a yi. To hakan ɗin ya sa yanzu kai ka yi fashin dukiyar al'umma, kuma ka ba mu wani mutum shi kaɗai. To Allah kuma ba zai kyale ka ba, zai tarbe ka. Wa sariqatuha, ko kuma a ce kawai ku ɓoye wani abu ku ci gaba kamar satarsa da aka yi. Wato shi ne bi hujjatil aqdi min baitul mal, wato shi ne da dalilin wai cewa kuna aiki a baitul mali ku kai wannan aikin. Mali ya ce idan aka samu aka yi wannan, kuma kai musharaka ka saka hannu a kan abin da ba mallakar shi ba, ba haƙƙin shi ba, kuma da kai da ma'aikata duk kuka biye mu wanda yake head din ku kuka sa masa hannu malai ce in an yi haka la hasala sharru yace sharri zai faru tabbas sharri zai faru amma da duk yana da umma kuma yanzu ai sharrin da yake faruwa kenan ko la hasara sharru yace da sharri zai faru wal fasad yace kuma da barna za ta faru yace kuma idan barna ta faru sharri ya faru wa amma zulmu zalunci kuma zai gabe al'umma domin kowa sai ya ji a jikinsa tunda wannan kudin kan sun dinka madadin a ce wancan abun free to ba za ka same shi free din ba madadin an ce maka wancan free wancan ma kaza ne ba za ka same shi ba to yanzu an zulmu amma kenan zulmi ya azalunci ya gabe mutane kenan wal bagai yace kuma da fin karfi da mukami ya iya faruwa yace to kuma idan haka ne wala ba al jami'u to shikenan mutane kuma za su dawo cikin kuka saboda bi khiyana wannan haƙincin da aka to sai sa wata kaida yace fal hazar hazaru min al khiyana ya kai wanda kake dilin da baitul mal yace ina tsoratar da kai kuma ina ƙara tsoratar da kai ina razanar da kai ina baka tsoro ka ji tsoron haƙinci saboda al mal min jami'u dukiya ta al'umma ce yace ina baka tsoro ina tsoratar da kai ta minan khiyanati fi malil am ka zamanto za ka yi haɗinci a cikin dukiyar talakawa gaba ɗaya fa inna hadha yace idan kai wannan zulmun zalunci kai wa i'tida'un 'alan nas kuma kai shishigi da ƙetare iyaka akan dukiyar mutane baka zamanto wato amintaccen mutum da aka bashi amana ba kuma sai kawo hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya ce ayatul munafiq salat alamar munafiki idi uku ce idza hadatha kadhaba idan ya zance zai yi ƙarya idza wa'ada akhlafa idan ya alƙawari zai saba idza tu'mina khana idan an bashi amana zai yi haɗinci to kaga wannan magana ta ƙarshe ita ne ka shiga cikin ta domin sai da aka aminta da kai sannan aka danka maka baitul mal to idan kai haɗinci to kana da alamar munafukai guda ɗaya kan ta bayyana akan ka wannan shi ne annabi ya sake kawo hadisi da yake cewa ka ji tsoron wannan hadisi yace la imana liman la amanata lahu babu imani ga wanda ya zamanto babu amana idan an bashi amana zai iya cinyewa zala ce to wannan ba shi ma da imani sai ce wala dina babu addini liman la ahada lahu ga wanda ba shi da alkawari bai da alkawari to shi kuma addini ne ba yi da shi gaba ɗaya domin addini ya ce a cika alkawari ko sai ya sake kawo wani hadisi shi ma yake da ba da tsoro yake cewa awwalu ma tafqiduna min dinikum annabi ya ce farkon abin da za ku rasa a addininku ku musulmai farkon abin da za a fara ɗaukewa a cikin addininku ya zama ba a kula da shi ba a ba shi muhimmanci ba a lura da shi shi ne amana ita ce farkon abin da za a rasa har ma wani hadisin yana cewa annabi yana cewa za a yi tafiya a mai nisa sai a rasa mutum mai amana a anguwa guda sai a yi ta yawo ana neman mai amana ba za a same shi kowa ka bashi amana zai ci ko ajiya ko wani abu in ka bashi ajiya zai ci annabi ya ce farkon abin da za a ɗauke muku kenan a cikin addini ba mu sani ba ko an ƙi so lokacin na'am wani ya ce wai an ƙi so haka ne wani ya ce wa qala abu na hudu hadisi da ya sake kawo ya ce awwalu ma yarfa'u minan nas farkon abin da za a ɗauke wa mutane a cikin addininsu da aka shar'anta musu su yi su bi shi don amfanin kansu da kansu shi ne al'amana za a ɗauke amana wa ukhra na ƙarshe ko akhar abin da za a ɗauke wato abin da zai rage wa mutane sauran abubuwa duk za a cire su ma ya buƙa min dinikum abin da zai zamanto shi ne yake wanzuwa a addininku ba a ɗauke shi ba shi ne as-salah sallah, sallah kam za a cika masallaci. Haka annabi yace, yace amma farkon abin da za a dauke muku, duk wanda ka buyar da shi ka bashi amana zai cinye ta. Sai illa man rahima. Sai wanda Allah ya fitar. Majority mutane za su zamantu an ba su amana za su cinye ta. Yace abinda zai kuma yawan zu shine sallah. Za ka ga ana ta cika masallaci ana sallah. Da dan saura aiko?
Na'am.
Na'am. Sai annabi yace wa rubba musallin. Dewa kuma masallacin idan ka shigo masallacin dewa waɗanda suke cika masallacin suna sallah. Su kuma dewa la qalaqa lahu. Ba su da dabi'a mai kyau don a masallacin suke sata. Ka ji wata matsala kuma?
Na'am.
Annabi ya gama da mutane ba. Yace da yawa kuma idan ka shigo masallacin ba su da dabi'u masu kyau. Wannan ya zagi wannan, wannan ya ci mutuncin wannan, wannan ya je ya nemi matar wannan, wannan ya ba dabi'a mai kyau. Kowa ka taba shi zagi. Da yawa yace in an cire amana abin da ya rage sallah a cika masallaci. Yace in an cika masallacin kuma mabiya rinjaye a masallacin ba su da dabi'a mai kyau. La haula wala quwwata illa billah. Kun ga wannan ai matsala ce ko? Saboda yanzu mai sallah za ka iya samu ya shirya ga wani mutum makirci. Ya san cuta yake kuma zai yi. Ya san cuta ce kuma zai cuce ka. Kuma zai faɗi alheri a kan gaba. Ba yi da karamci, ba shi da ɗabi'u duk masu kyau, ba yi da shi. Awwalu ma tafqiduna min dinikum al-amana. Ya sake maimaitawa ya ce abinda za a rasa cire shi a cikinku a neme shi a rasa a cikin addininku shi ne amana. To daga zarar kuma an rasa amana to al'umma ta lalace. Al'umma ta lalace domin ba mai aminta da wani. Shi yasa manzo Allah ya ce akhiru zaman la ya'manu ar-rajulu ar-rajula. Mutum zai zama bai aminta da wanda yake kusa da shi. Yanzu a safu ɗaya kuke sallah amma wanda yake kusa da kai ga gwiwarka ga gwiwarsa baka aminta da shi ba. Tunda hatta a sallar gawa ana cewa mutane su kula da waya. Ba abinci kenan. Babu abinci. To kaga wannan matsala ce babba. Wacce wannan zamanin ana ganinta ko? Sai annabi ya ce idza fa'alat ummati 15 idan al'ummata ta aikata abubuwa 15 duk da cewa wannan hadisin akwai rigingimun malaman hadisi akan su. Wasu suna ganin bai inganta ba, wasu kuma suna ganin sa ya inganta. Amma dai ga abin da yake ciki. Idza kana al-mughnam wato abin nan daula idan duk dukiya ta zama abinda aka same shi na ganima ya zamanto mallakar wasu ne kawai suke yin abin da suka ga dama to ku saurari tashin alkiyama. Nabiyin zai ce wal amanatu mughnima idan an baka amana sai kaga kamar an baka ganima. Kamar lokacin an baka wani mukami inda ya shafi kudin al'umma sai mutane su ta zuwa suna maka murna ko me abin murna koko saboda an dora maka wannan kayan. Shi kenan sai a zo a rinka ma murna ai to sai in kama ya kamata a ji daga abin da ya shafi ofis yana da kuɗi an baka za ka ta gabin mutane. Yanzu ko cin zaɓe kai misali ka ci zaɓen gwamna Baitul Mali tana ƙarƙashin ka ai ko sai ga ana zuwa ana ta maka murna ai wannan har kuma kai dan yau da ruwa ba har ka gayyato maroƙawa ai ta kwana ana kida a ranar in wai yanzu lalle fa amana ta zo kuma koya Allah zai yi da mu dai sai mun yi bari ayi murna. Ya kamata ne a jajanta maka saboda wallahi ka gamu da aiki domin duk waɗanda suka jefa ƙuri'an nan har waɗanda ba su kai jefa ƙuri'an ba suna da haƙƙi a kanka ƙwarai da gaske. Ai ba wani hukum na Najeriya ce hukum ba wani maganar hukum wallahi sai ka biya. Balle ma ba taruwa aka ce dole sai kai ba. Dama Allah ce waye, a dama annabi ce waye, in taruwa aka ce ka zo kai shine Allah zai sa ma taimako. Amma tunda kai ka rubuta da fotonka da komai da da fassar ka da komai da sunan ka da komai kuma ka ba rubuta dan a cire muku kitse a wuta to yanzu kitsen yana wuta sai a ciro shi ba ka bane dole kai bayani ba wanda zai wuce gaban ka wallahi ma bayani a wajen Allah kai za ka yi bayani dan kai kale ba kai ka tsaya kuma wallahi sai Allah ya tambaya to daga lokacin da wannan amanar aka baka kame da ita kamar ganima wai kai ne zaka ce kawai a diba ayi abin da za a yi ko ka ce a kamfata ayi wa kaza da kaza ayi me duk abin da kake so shi za a yi to kame da ita kamar ganimar ka kenan to a saurari tashin alkiyama wal zakatu mughrima idan mutane suka kalli cewa zakka ta zama kamar haraji ne ba wai dan imani suke ce ta zama kawai su ba ta son wannan tilar ka kirga yadda ta kai da Allah ka rabu da su ba za a cire ba kana kallon zakka kamar harajin karfi da yaji ne Allah ya daura maka to nan ba ka rike kayanka a saurari tashin alkiyama daga lokacin da kaga namiji yana yi wa matarsa biyayya kuma yana saba ma uwarsa a kanta to ka jira tashin alkiyama nan ma wata musifa ce ta daban ya wulakantar da uwarsa amma ya bi matarsa to daga lokacin da aka fara wannan to a jira tashin alkiyama daga lokacin da aka kalli wa barra sabiluhu wa jafa afahu mutum ya zama abokansa yake girmamawa amma ubansa ya jefar da shi a gefe saboda abokansa su ne abokansa na arshi abokacin business ɗinsa ne kuɗinsu da sun yi kuɗi saboda haka uban yana can ba ruwansu da shi daga lokacin da ɗan adam ya dawo haka sai abokansa su ya fi damuwa da su amma uban shi bai damu da shi ba saboda wani abu daban ya yi watsi da uban to wannan ku saurari tashin alkiyama daga lokacin da wartafa al-aswatu fil masajid sautuka suke tashi na jayayya a masallaci mutane su zauna a masallaci kuma musu suke har daga waje kana jin sautin su to a jira tashin alkiyama wa kana za'iru alqawmi arabiluhum daga lokacin da mutumin da ya zama mara kirki mutumin banza wanda kowa ya san shi wato mutum ne fasiki mutum ne mai abubuwan da Allah baya so to kuma sai zama shi ne shugaban al'umma kabila shi ne jagoransu daga lokacin da aka fara wannan to mutane su jira tashin alkiyama wato sai a samu wani kawai sai a dora uku a ce shi ne sarkin uku kuma watakila a tarihinsa kun san shi mutumin banza ne ba mutumin kirki ba ne yana shaye-shaye yana zina-zinace yana cutar mutane yana komai amma kuma shi da zai tsiyaye magana a madadin ku kusa ne har bayan da kuka iya saboda dora shi aka yi a kanku to ku jira tashin alkiyama shi ma wannan yana faruwa ko saboda kawai idan kana alaka da wanda suke ba da sarautar to shi kenan sai su naɗa ka ba su damu da wai sai wanda kuke so ba waye zai musu aiki kawai abu na takwas shi ne idza akrama abin nan rajul makhafata sharrihi duk lokacin da wani mutum kuka ga ana girmama shi amma ana girmama shi ne dan ana jin tsoron sharrinsa ba mutumin kirki ba ne mutumin banza ne shi ma azzalimi tacaccen mutumin banza ne azzalimi yana cinye dukiyar mutane yana yin abin da ya ga dama amma idan ya iso gurinku dole sai kun girmama shi saboda kuna jin tsoron sharrinsa ana samun irin wannan aiko kaga mutum ya mallaki mutane amma ja'iri ne cikakken ja'iri ya kauce ma hanyar Allah ba irin yadda baya aikatawa amma in yabo guri sai kowa ya tashi ana girmama shi ko in yayi magana kuma in an watse kowa ya rika cewa ku rabu da mutumin banza amma idanunsa dole saboda makhafata sharrihi ana jin tsoron sharrinsa ne in baka yi masa hakan ba wulakanta ka zai to in an ga wannan shi ma a jira tashin alkiyama abu na tara shi ne shuribatul khumur giya ta zamanto ba a kuya a fili ake shanta wannan ma a jira tashin alkiyama sai lubusul harir akwai wani tufa wai hariri wa san shi anan idan ana sa shi to shi ma zai zama mai alama ce ta tashin alkiyama. Abu na 11 shine wattikazul qainat wal ma'azif. Alqainat sune ƴan mata balagaggu marasa aure, sai a rike su a zama su zama su ne mawaƙan mutane, zama mawaƙa. Wanda wani hadisin har cewa idan ka dube ni hayatul alam, yana cewa za su kwana suna kiɗa suna rawa, har shi cewa ma suna anko tufafi iri ɗaya, ƴan mata ne kuma. Wani zai jagorance su kawai sai su ta kiɗa yana waƙa suna rawa. Ta idan kun ga wannan ya faru a cikinku, to ku jira tashin alkiyama. Duk ƴan matan nan ba halattattu ba ne a gurinsa, haramtattu ne, amma su suke kaɗa ƙirjinsu suke kaɗa bayansu a gabansa, shi dai waƙar yake suna amsawa. Qainat kenan. Hadisi sai da ya kira su qainat, ƴan mata da ba su da aure, waɗanda za a zo a kwana. Wani hadisin yace za su kwana suna waƙa, sai asuba ta yi za a kira sallah, sai su waƙe ba za su yi sallah ba. Kafin kowa ta isa gidansu, sai Allah ya naɗa mata siffar alade. Ta isa gidansu tana alade, amma za ka ganta a matsayin mutum. Yace to idan kun ga wannan tashin alkiyama ne, ku jira tashin alkiyama. Su ma waɗannan kamar sun fara kunno kai ko? Ko ma sun kunno za a ci? Abu na 12 shi ne la'anu akhir hadhihi al-umma awwalaha. Idan aka samu wasu mutane da za su fito su rinka la'antar sahabbai, to ku jira tashin alkiyama. Farkon wannan al'ummar za a samu wasu mutane za su fito sai su rinka ciro mutanen farkon wannan al'ummar, suna la'antar su, suna zagin su, suna ɓata su. To idan kun ga irin waɗannan mutanen, to ku jira tashin alkiyama. Yanzu ko sarkin garinku da ya mutu shekara 100 nan baya, za ka ciro shi ka zage shi? Balle sahabban annabi, balle tabi'ai, balle waɗanda suka riga. To idan kun ga irin wannan, ana samun irin waɗannan mutanen, to falyartaqibu inda zalika rihan hamra, an yi kusa Allah ya tada wata iska jajajir wanda za ta zo ta gallabi mutane a duniya. Allah ne zai, ko kuma ku jira kisfewar ƙasa, a rinƙa girgizar ƙasa ana halakar da mutane. Da cewa wannan hadisin kamar yadda muka ambata, malaman hadisi suna da maganganu a kansa cewa yana da rauni. Lokaci ya yi ko? To da mu aje a nan saboda lokacin ya ƙarato. Da mun so mu ɗora masarifu baitul mali, inda ya kamata baitul mali ta sarrafa kuɗi domin amfanin al'umma, guraren da ake son baitul mali ta fi ba da ƙarfi. A fuqaha'u na malikiya wani ya yi rubutu, ina jin ko mai askari ko mai wani abu, ya yi dai magana wanda yake kallo, akwai ma'aikatu wanda su ba a buƙatar shugaba ya rinka tunanin abin da za su samar na kuɗi, wanda ko rabano zai shigo. Abin da ya kamata ya kula da su shi ne kuɗin da ake kashewa a gurin, suna fitar da abin da ake kashe kuɗin a kansu. Misali, ka ɗauki ma'aikatar ilimi, an gane yara sun wadata da ilimi, kada ka damu cewa ma'aikatar ilimi ai ba ta kawo kuɗi a raritar gwamnati. A'a, ba wannan ake son ka kula da shi ba. Shin al'umma ta ilmantu? Duk tsadar kuɗin da ka kashe bai tsada ba, saboda al'umma ta yi ilimi. Misali, ka ɗauki ma'aikatar lafiya, kada ka kula da cewa wai abin da ake bayarwa na kati a asibiti waye-waye da sauransu, dan wannan abin da ake generating ɗinsa a saka a raritar gwamnati, ba wannan ya kamata ka kula da shi ba. Shin mutane sun samu lafiya? Wannan ya kamata ka kula da shi. Duk kuɗin da ya tafi a gurin, indai al'umma ta samu lafiya, to an ci riba. To dama buƙatar shi ne a ba su lafiya, a ba su ilimi. To ire-iren waɗannan ma'aikatu suna nan inda baitul mali ya kamata ta fi ƙarfi. Yanzu ma'aikatar ilimi yanzu nawa ake ware mata an zo bajeta? Ai, abin da muke son ku gane kenan. muna masana tattalin arziki bane amma dai ga abinda musulunci yake magana dan wani lokaci an yi magana ana cewa mu gardawa ne ba mu san abinda ake ba wani yaje ya karanta ra'ayoyi sai zo ya waki da abinda muka karanta wanda kuma abinda muka karanta ne shine mafita ga al'umma ko kaji ko kaga wannan ita ce mafita duk wani zane zane da zaka yi tai dan ka iya barda taro ya zama zero taro ka kashi amma ya kame da shi ya zama zero kuma ka tafi da shi dan ga iya wannan ba shine kwarewa ba hazali ma cutar kanka kawai kake cutar kanka kake saboda Allah shi dan ka koye wannan zero ka saka zero zero din shi Allah ba ruwan sa ya san duk abin da kake kafin ka san zero sai da ya halitta ka san zero wanda ke yana gaban ka dan ga gaskiya ita ce guda daya baitul mal wadannan guraren ya kamata ta ba su muhimmanci kwarai da gaske saboda idan an baka ilimi lokacin yayi ko an baka ilimi kuma an baka lafiya to duk abin da aka kashe bai tsada ba in ƴan ƙasa suka zamanto da ilimi ƴan ƙasa suka zamanto da lafiya to an musu duk abin da ya kamata kowa zai iya zuwa ya nemi abin da zai nema amma idan ka lalata ma'aikatar ilimi to jahilanka za su yawa kuma shine yake faruwa ko idan ka lalata ma'aikatar lafiya to al'ummarka za ta zamanto raunana kowa yana kwance da ya za a gina tattalin arziki da ya za a ƙasa ta amfana ai kaga kenan an lalace ko wala Allah in muna da lokaci ma taɓa wannan ɓangaren idan mun dawo in kuma mun tsallaka kawai shi kenan kowa ya ji mu a abin nan wannan shi ne kawai nan za mu aje insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ونيكوا القرآن أوكي ينا لمن أدعوكم فاللهم يجزي بها بكاتها wani ya kawo kofin alkur'ani guda biyar kuma yana neman addu'a Allah ubangiji ya biya bukata kowa da kowa yana da bukata a wajen Allah ubangiji kuma kai mai biyan bukatun bayanka ne muna roƙonka ya Allah ka biya mu kowa bukatarsa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin